أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يوم قوى السلام عليكم ورحمة الله. بركم مدعواتكم وانا مسلاتي مسلاتي الحاج عمر مطلب لكي نمك إراء أفنتوا وانا جهد البركة تكتنا ما هدو أيام جمعة شابكوي قوتر رمضان تشكرا دبودة داريخو لدى أربعين دبكوي ودوانا نيدي لشدة قوتن March shekara ta 2026 miladiya. Mahadu domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma, muna cikin suratul Fatiha, wato suratul Baqara. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi da zamu amsa kamar haka. Wannan mai tambaya ya rubuto zunguriyar leta ne, ya bamu labari sannan ya tambayoyi guda biyu. Yace assalamu alaikum. Allah ya gafarta malam. Ina da dan uwa wanda ya dauki kudirin cewa sai ya kashe ni da matata. Yayi kokarin yin haka da mota, amma Allah ta'ala ya tsare ni bai bashi sa'a ba. Ya dauki matakai masu yawa domin aiwatar da haka din, amma Allah ta'ala bai bashi nasara ba. A ƙarshe ya same ni cikin taro, cikin taron jama'a, ya shake ni da kyar aka kwace ni. Na kaiwa hukuma, amma bai yi nadama a gaban hukuma ba. An yi shari'a, an je matakin, an kai matakin yanke hukunci, ɗan uwa da dangi suka ce in yafe masa. Amma ko da ya dawo bai fasa wannan alwashi nashi na sai ya kashe ni da matata ba. Ni kuma sai na ɗauki matakin ƙaurace masa. Tambaya ta ɗaya, menene matsayin matakin da na ɗauka na ƙaurace masa? Tambaya ta biyu, wace shawara za a bashi domin ya guji aiwatar da wannan ƙuduri nasa? So, na farko dai ɗaukan mataki da kai domin ka ja baya da al'amarinsa don kai ya shammace ka, baka ankara ba ya aiwatar da ƙudurin shi, wanda abin ba zai daɗi ba a matsayinsa na ɗan'uwanka. Wannan babu laifi da shi. Haka nan ka tsiri gaba shi ne aka hana bayan tashina wanda zai yi wa'azi. Amma mutumin da ya yi yunkurin kashe ka kuma ya tsaya kan bakansa, ya faɗi da baki kuma ya yi attempting kashe ka ɗin ba sau ɗaya ba sau biyu ba, kuma har abin ya kai ga hukuma, to in dai har haka ne kuma bai fasa ba, wajibi ne kai kuma ka ɗauki matakin ba kanka kariya gwargwadon ikonka da ƙarfin Allah, ta hanyar ja da baya da shi da kasancewa a ankare a kodayaushe lokaci. Wannan ba abu laifi ba ne. Ƙa'ida ce ta shari'a ga mamma wacce take samun goyon bayan dalilan shari'a masu yawa. Daf'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Ka yi zumunci da ɗan uwanka a gaisa, ku so junanku, wannan maslaha ce, an fi son haka. Amma in ya zanto akwai irin wannan intimidation ɗin, akwai irin wannan barazanar mai ban tsoro, to abinda ya fi shi ne ka ja jikinka. Ba laifi ba ne don ka ja jikinka ka ƙaurace masa don gudun karɓancan mummunan ƙuduri nashi ya afku. Sannan shawarar da muke bashi kai ma kuma za mu ƙara baka shi dai, na farko dai ya san girman zumunci. Ɗan uwanka ba ka da kamansa. Duk laifin da ɗan uwanka yake maka ka yafe mashi, ka yi haƙuri ku fahimci juna. saboda girman zumunci cikin addinin mu na musulunci. Duk wanda yanke musulunci, wato yanke zumunci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake shi ma Allah zai yanke shi daga rahamarsa. Da haka muna tuna masa girman zumunci. Zumunci babban abu ne a musulunci. Bai kamata a ce ya yi mummunan kudirin sai ya kashe ɗan uwansa ba. Sannan abu na biyu da muke tuna masa shi ne girman ran musulmi. Girman rai, rai yana da alfarma, ba a buƙatar wani abu da zai zubar da wato da zai kai ga ya rasarwa mutum da jinin shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima, a rango ba alkiyama hukuncin farko da za a fara tsaidawa shine abin da ya shafi tunanin mutum. In har Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kalli ɗakin Ka'aba ya ce na rantsi da Allah ran mummuni kwara ɗaya ya fi ki daraja. Ɗakin Ka'aba fa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yaji'ul qatilu bil maqtuli yawmal qiyamati wa awdaduhu tashkhasu daman, wanda duk ya kashe wani a nan duniya to a ran gobe alkiyama Allah zai sa su zo tare. Shi wanda ya kisa shi zai kamo hannun wanda ya kashe su zo gaban Allah, sai shi wanda aka kashe ya ce ya Allah ka tambayi wannan sal hadha lima qatalani, ya Allah ka tambayi wannan dan me ya kashe ni, wato dan a tabbatar masa da laifinsa. An gane ko? Da haka duk mutumin da ya kashe wani rai to ya tabbatar da cewa sakamakon sa wutan jahannama wanda yake san kai da gangan. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban alim. Duk wanda ya kashe wani mummuni to sakamakon sa wutan jahannama. Kuma daga ran da duk shedan ya baka sa'a ka iya kashe shi to duk zunuban da zai ma Allah sun koma wuyarka. Duk zunuban da yawa Allah tun daga ran da ya balaga kafin ya aure har zuwa san da ka kashe shi, gaba ɗaya laifuffukan da ya ma Allah za su koma wuyarka. Mun gane ko? Gaba ɗaya za su koma wuyarka. Watlu alaihim naba ibni adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين فان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط اليك يدي لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سنا مسلمي دو وند يكشه وني شي ما انا كشه ذا كدان اوا كدي تورن الله كدينا ممنون فرشي اكن ذا كشه وني kisa ba karamin abu bace a cikin musulunci. Mun gane in ya zama wanda ba musulmi ba, kristan da ake zaman lafiya da shi ba a fada, baya kai maku hari ba ku kai masa. Akwai alƙawarin zaman lafiya ku da su. Duk wanda ya kashe irin wannan kristan ba zai shiga aljanna ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man qatala mu'akhidan lam yarah ra'ihatul jannati yawmal qiyama, wanda ya kashe kafirin amana ma wanda akwai alƙawarin zaman lafiya ba sa tsakalar ku ba ku tsakalar su, to wanda ya kashe shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba. Ina ga wanda ya kashe musulmi? Ina ga wanda ya kashe makwabcinsa? Ina ga wanda ya kashe dan uwansa na jini? Ga Allah, mun gane wannan da kyau. Sannan kai ma kuma ba haka ya kamata a ce an bar maganar haka kawai ba. A shigar da dattawa cikin danginku, dattawa cikin mutanen anguwa da sauran jami'an tsaro, inda wajen 'yan sanda kuka je ya kamata ku je wajen civil defense a tsaya abu maganan sosai. Inda abu ya gagara a tafi wajen DSS a tabbatar da cewa an ba jini kariya. Allah ta'ala ya tsare. Sannan wannan shi kuma wani ne yake bin shi bashi, to yayi da shi ya biya shi bashin shi sai bai samu dama ya biya shi ba. A ƙarshe dai wannan mutum ya Allah ya isa shi, shi ba zai ma ƙara tambayan kuɗin ba, sai kawai ya bar ma Allah, Allah ya isa ya biya shi a ran gobe alkiyama. To shi kuma wanda ake biya, aka yi bin shi bashin, sai Allah ya hure masa. Da Allah ya hure masa bayan an dauki tsawon lokaci, in ya tambaye shi nan ba account ba zai bashi ba, domin shi ya ce ya riga ya sallama kawai sai a lahira za a ba ya karba. To sai ya bi ta wasu hanyoyi ya samu namban account din wanda yake bin shi bashi, sai ya tura mashi da kuɗin shi. Ya kira shi a waya ya ce to muna sa ba kuɗinka. Ya ce to har yanzu shi ne yana cikin shakka wannan biyan bashi ya biyu, tunda an biya shi ne ba tare da niyyar shi wanda yake bin kuɗin ba, ya biyu. Yake nan ka riga ka sauke nauyi abinka, sai kai ta istighfarin matsalar gani da kai, in jinkirin ka yi da gangan ne kana mawadaci sai kai jinkiri. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato kana mawadaci sai kai jinkirin biyan bashi, kana da ikon da za ka biya sai baka iya biya ba, ma'ana sai ka ki biya, to ka yi zalunci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce layyul wajidu zulmun. Mun gane ko? Jinkirin mawadaci matsalul gani yi zulmun. Hadisai ne guda biyu, layyul wajidu zulmun, matsalul gani yi zulmun, dinna nufin jinkirin wanda yake da shi amma ya ƙi ya biya bashi, to ai zalunci. To sai kai ta roƙon Allah, Allah ta'ala ya yafe maka, sannan shi ma duk sanda ka samu dama ka bashi hakuri, Allah ta'ala ya datar da mu. To in ba ku manta ba, Imam Muslimi muna karatu cikin suratul Baqara. A karatunmu na ƙarshe mun wato matashiyar zancenmu faɗin Allah maɗaukakin sarki, kutuba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. To wannan aya da yake ita ce ayar farko da aka fara saukarwa wacce take wajabta daukan mataki na yaki. Kafin saukan wannan aya a shekara ta biyu ta hijira, an saukar da ayar ce a Madina a shekara ta biyu ta hijira. Mun gane ko? Kamar da babban malami a Sheikh Rashid Ridha ya kawo shi da isnadi a cikin tafsirinsa Tafsirul Manar. To kafin saukan wannan aya ba a ba sahabbai izinin su yaƙi ba, su ta tsaye da sallah kawai. Mun gane in sun yunƙuro za su rama cutar wanda kafire suke masu, sai Allah ta'ala ce kufu aydiyakum wa aqimus salah, ku kame hannayenku kar ku yaki ku dai ku ta sallah. To har sai da aka zo shekara ta biyu ta hijira, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annakum zulum wa anna allaha wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Allah madaukakin sarki ya ce yayi izini ga waɗanda ake yaƙa cewa lallai an zalunce su, suna iya tayi tsarama. To sai aka saukar da wannan aya kutiba alaikumul qitalu, daga yanzu an wajabta muku yaƙi, amma wa huwa kurhun lakum, yaƙin da aka wajabta muku an sani ba daɗi ba kwaso, sai dai wa asa an takrahu shay'an, yusu da dama za ku ki wani abu, amma wa huwa khairul lakum, abinda kuka ki yau alkhairi ne gare ku gobe, wa asa an tuhibbu shay'an, yusu da dama kuma wani abu za ku nace kuna son sa, amma wa huwa sharrun lakum, sai dai wannan abin sharri ne gare ku gobe, ku ji mi wallahu ya'lamu, Allah shike da ilimi wadataccen ilimi masanin gaibi, wa antum la ta'lamuna, kuku ba ku da ilimi. An gane ko? Ba ku sani ba. To mun faɗa abubuwa guda biyar in ba ku manta ba, waɗanda su ne dalilan afkar da yakin can da aka wajabta. In ka ji an ce a yaƙi, to ana yin yaƙi ne, wato da aka ce an wajabta mana yaƙi, to an wajabta mana mu yaƙi ne in ɗayan abubuwa biyar sun afku. Abu na ɗaya dai kamar yadda muka ji shi ne bayyanan ta'addanci a garuruwa da ƙauyakunmu. In ana samun ta'addanci suna faruwa a garuruwan musulmai, ana kama su, ana kashe su, ana kwata dukiyarsu, to a musulunce ya halasta ai organizing yaƙi, a shirya yaƙi ta musamman, a kafa yaƙi ta musamman, yaƙi na bigi in buga fito na fito, a yaki ƴan ta'adda. Kuma irin wannan lokaci duk san wanda suka kashe to ya sa yayi mutuwan shahada wajen yaki na musulunci. Kun gane ko? Shi kuma in ya kashe su ya kashe buggatu. Mun gane azzalimai. Mun ji dalilan shari'a kan wannan. Abu na biyu shine a rika samun wasu mutane masu ƙarfi ko masu iko, ƙarfi ko na dukiya ko na makami. Su rika azabtar da wasu. A samu waɗansu mutane masu rauni kawai waɗansu mutane na azabtar da su. Irin dai abubuwan nan da kake gani. A rika dukan mutane, kana ga wasu ana dukan su da kan bindiga mata ne. Wani kuma wanda yau din nan suka sanar da ƴan goyi suka sanar da za su yi masa salatul ga'ib. Mutumin gusau. Kofa ne ma wanda wani direba a tashar mota kamar da ƴan uwan shi suke bayani tashar mota ya je ya shiga mota ta ka'ida ya ga duk wani matafi yake yi daga nan in zaka yi tafiya tasha zaka ci ana kallon zowan ka tasha wajen ƴan union ɗin direbobi ka shiga mota a hannunsu shine mataki mafi ƙarfi in dai ana batun security ne sama da a ce misali ka tar mota akan hanya baka san mai ita ba to shi ya je tasha ce babban tasha ta gusau ya shiga mota da manufar motar ta kai su Sokoto amma ashe mai motan dan bandit ne sun hada baki da barayi ya dibi al'umman ya dibi mutane kawai a motar sai da ya je inda suka yi da sauran ƴan uwan shi barayi nan za a tsaya so a zo a kwashe mutane sai ya tsaya yace mota ta lalace ya dinga taba-taban ƙarya su sun dauka gaske ne motar lalace wanta ashe ya hada baki da ƴan bandit suka zo suka tattara duk wanda yake motar sai shi kadai har an dora shi a mashin akai wata dubara shi ya dira da sunan shi ya gudu ya dawo kuma ya dauki motar sa a ranan ya karasa Sokoto yayi kuma lodi daga Sokoton ya dawo gusau da gusau din ya kare lodi ya tafi Kaduna shi kadai amma duk wanda suke motar barayin sun tafi da su sai shi akai burun-burun aka ce ai shi ya shaki yayi escape shi ya gudu kuma ya ci gaba da lodin sa a yadda ƴan uwan suke fada sun bi dukkan hukumomin da ya kamata amma har yanzu daidai da direban da ya kai su zuwa ga wannan mahallaka ba a kama ba har yau din nan har yanzu din nan har zuwa lokacin da jiya Alhamis bayan sun ba ƴan bandit din miliyan 10 da suka nema kuma suka nemi su ba su mashina guda uku suna kokarin hado mashina guda uku din sai gashi a jiya sun samu bayani na tabbaci cewa sun kashe wannan kofa ya gama digiri graduate ne kofa ne yana service wa ƙasa a kama shi sai da suka azabtar da shi duka da kokara suna tsalla suna diraka ruwan cikin shi da yawa mutane sun gani suna tsalla suna diraka ruwan cikin sa suna dukan sa ko ta ko ina yana ihu kuma duk sun gama wannan azabtar da shi din a ƙarshe kuma sun kashe shi sun kuma karbi miliyan 10 jama'a anya wannan kasar aka ci gaba a haka anya nan gaba za a yi Najeriya kuwa dole ne mutane su daukawa kansu matakai masu ƙarfi a musulunci dai irin wannan abin wallahi tallahi ya halasta ya establishing war ai kira da jagorancin ƙwararru a musulunci a yaƙi waɗannan mutane yaƙi sosai a asasa yaki kansu don ana yakan buggatu mun ji ayoyin alqur'ani a jiya cewa in mutane suka bayyana da ta'addanci al'umman musulmi ya halatta su yake su mun gane ko ya halatta su yake su sannan cikin azumin nan wani shi ma dai nan yankin gusau din wanda har sai da ya daina gani saboda azaba to sai kwanan nan wajen wata shi da suka sako shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To da haka ana kafa yaki don ai maganin fitinan nu. Sannan haka akan yi yaki don a tsiratar da masu rauni. kuma akan yi yaki dan alladaftar da waɗanda suka warware alƙawari cikin kafaran amana. Sannan akan yi yaki dan a samar da a rike hannun azzalumai cikin al'ummar musulmai. Maka samu waɗansu cikin musulmai suna zalunci, suna zaluntan wasu, to akan yaki waɗanda suke yin zalunci. Ayar wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainakuma fa in bagat ihdakuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Mun gane ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Jama'an musulmi, matashiyar zancen mu a yau, fadin Allah madaukakin sarki kutiba alaikum al-qital, wato Allah madaukakin sarki kutiba yace maka baro illa akwai wata zakira da zan son dan haskaka akan ta, ƙarshen ayar da Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, sai yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, da kuma inda yace wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. To ga waɗannan abubuwa suna faruwa a rayuwar mu na yau da gobe. Mutum zai ga wani abu yana so ya nace, kuma wannan abun wallahi ba sharri ne gare shi, kuma ko menene na duniya abin zai iya zama maka sharri. Kana iya ganin mota kana so, amma wannan motar in ka mallake ta ita ce sharri gare ka. Kana iya ganin matan aure, amma in wannan matar auren ka aura, to ita shi ne wato matsalar ka kenan wannan aura. To kuma wani abin za a yi ta fama da kai kai ba ka so, amma kuma wallahi wannan abin alkhairi ne gare ka. To da yake Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta mana shi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da zai zanto mana alkhairi a duniyar nan da lahira, Annabi yana kwadayin ya karantar da mu shi. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu al'ummar musulmi, mu kadai muke da istihara. Sauran al'ummomi ba su da istihara. Shine ba Allah zaɓi cikin duk abin da yake ba wajibin rayuwarka bane ba. Duk wani abin da shari'a bata tilasta shi ba. Kun gane ko? Sannan shari'a bata mustahabbantar da shi ba. To kana istihara cikin sa. Duk abin da yake mubah da yin sa da rashin sa duk ɗaya ne, to kana istihara cikin sa. Amma ba za ka zo za ka yi sallah ka ce to bari in istihara, ko alheri ne ko ba alheri bane yin sallan. A'a, to ba istihara abin da yake wajibi. Ko azumi ya kama ka ce to bari ka yi istihara kafin ka fara. A'a, ba za ka yi wannan ba. Ko kuma nafilfili, duk abin da yake an so an kwadaitar da kai kai kamar sadaka, kai tunanin kana da wani gida za ka ba kwamitin marayu don su buɗe bodin ɗin marayu a wajen, sai ka ci to amma ba bari kai istihara ka ba su ko ba ka ba su ba, nan ma ba a istihara. An gane? Domin already akwai dalilan shari'a da suka zaburar da kai kan cewa kai aikin alkhairi. To dukkan ayyukan alkhairi wadda dalilan shari'a sun ce kai mustahabbai ne su ko nafulfuli ne su, to su ba a masu istihara. Amma abin da yake kawai halal ne yana iya zama alkhairi, yana iya zama ba alheri ba. Kaman ka zo fili a wani anguwa ka shawarta ko ka siya filin kai gida ka tare a wajen, sai ka fara tunanin to anguwa kaza ya fi in tafi anguwan Dayin ko Jabiri, in tafi nan Makera ko ina ya kamata in je, kana tunanin haka. To ga nan wurin duk inda ka je ya halatta, to abinda musulunci yake so a irin wannan yanayin kai ka zaɓa, ka bar wa Allah zaɓi ya zaɓa maka. An gane? To ta yaya Allah zai zaɓa maka? Zai zaɓan maka ne ta hanyar yin istihara. Kun gane? Ko ka ga matar aure kana so, to na nemi yarinyar nan da aure ta zame matata uwar ƴaƴana, ko ko dai in nemi wance. Na nema aure a gari kaza ko ko gari kaza, na nema anguwa kaza ko anguwa kaza, na nema gida kaza ko gida kaza, wance ko ko wance. To da irin wannan ana so kai istihara. Shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in ɗayan ku ya himmatu zai aikata wani aiki da yake mu ba. An gane ko? Halal. To yayi sallah raka'a biyu, ba kuma sallar farilla ba, sallah ta nafila. A dukkan lokutocin da ya halasta ayi sallah na nafila cikin su sai kai. Kenan kaga banda bayan sallar la'asar da makamantun lokutan da aka hana sallar nafila cikin su. to daga nan in kai sallah raka'a biyu ta nafila sai ka ce allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allahul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا تسيك كراء أبن ذي فاو إنك تي أن هذا تيك تي أورك إن أولي ذاك إن جني ذاك كتي جني كفتاد هاوسا مبا ذاك إيه فتاد لاربتي با إنك إيه لاربتي تيك كفتنشي لاربتي إنبا كإيه لاربتي وفتاد يارن دك إيه كتراسونا أبن كارا إنوان كاسوان تيني ذاك فارا أولوني kana tunanin naji anguwa kaza ne in fara kasuwanci koko inje kasuwa kaza to shi ma sai ka fadi bukatarka an gane ko bayan ka fadi bukatarka sai ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri an gane ko atilhi wa atili faqdiruhu li wa yassirhu li thumma ba'dik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha sai ka ƙara maimaita sunan wannan abin sai ka ce sharrul li wato sunan bukatarka kenan sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri an gane ko adilihi wa adili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li alkhayra haythu kana thumma ardini bihi to ga addu'ar istihara kenan bayan kai sallah raka'a biyu sai ka daga hannu sai ka biya wannan addu'ar abinda kake cewa duk lokacin da ka himmatu za ka yi wani aiki wanda yake ba to sai ka ce ya Allah an gane bayan ka yi sallah raka'a sai ka ce Allah ina baka zabi saboda na san kana da ilimin gaibu mun gane shine Allahumma inni astaghiruka bi ilmika domin yalwan ilimin ka na sanin komai da alkhairi da shari ba abinda baka sani ba da gobe da jibi da gata har zuwa tashin kiyama duk ka sani to sanadiyan wannan ya Allah ina baka zabi ka zaba ba kai man zabi wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina neman ka gwada min ikon ka wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah ina roƙon kai man baiwan falalarka mai girma ka gwada min falalarka ka gwada min ikonka domin fa innaka taqdiru wa la aqdiru kai kake da iko ni ba ni da iko ni ba kowa kowa bane wa ta'lamu wa la a'lamu kai kake da yalwataccen ilimi wadatacce na sanin komai ni ko dan ilimi na gajere ne yanzu din nan ne gaje ya sani amma bai san me zai faru an jima ko gobe ba wa anta allamul ghuyubi Allah kai kadai ne masanin gaibi Allah kuma ya Allah in kunta ta'lamu anna hadha sai ka fadi bukatarka amma bashi zaka ci wajen wani kai jari kila wani ya ce zo in baka bashi kai jari amma fa in kudi na suka narke zaka biya ni kar mu yi da wajewa tabbas in kudi na suka narke bazan kyale ka ba za kai freezer to kakkawa ka ce eh din ba ni a'a natsu je kai istikhara in ka zo daidai nan in kunta ta'lamu anna karban bashi wajen wani ka fada mun gane domin wallahi ka zo ka karbi bashi da manufan kai kasuwanci kudin mutane su narke ka je ka kai shekaru a gidan kaso mun gane ko to sai ka ba Allah zabi in Allah ta ka san karban bashin wani khairul li fi dini alkhair ne gare ni a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari da atilihi nan duniya wa atilihi da kuma lahira mun gane akwai abin da alheri ne a duniya amma wallahi azaba ce a lahira a Allah in ka san abin zai zame min alheri a nan duniya kuma zai zame min alheri a ina domin duk wani alherin da kace katin yi a duniya ya haifar maka da azaban lahira wannan abin ya zama alkhairi ya zama shaddi kenan faqdiruhu li Allah ka kaddarta wannan abin ya faru ka sa ya bani bakin kenan in aure ne Allah ka kaddara auren ya faru kenan wa yassirhu li kuma ka sauƙaƙe min iya mallakan abin bukatar taka kenan summa barik li fihi kuma in ka mallaka min abin ya Allah
ka albarkace ne ciki ka samun albarka ciki amma wa in kunta ta'lam in a fadin ilimin ka na gaibi ya Allah in ka san anna hadal amra in aure ne ka fada in gida ne zaka gina ka fada duk abin da zaka yi sai ka fada in siyan wata mota ce zaka yi ka fada an gane ko ko babur ko keke ko ma menene sai ka fada bayan ka fadi bukatar ta ka sai ka ce sharrul li fi dini wa ma'ashi in ka san wannan abin sharri ne gare ni a addini na da rayuwata wa aqibatu amri da karshen al'amari da adilhi nan duniya wa adili ta lahira fasrifu anni ya Allah ka karkatar da wannan abin ka dauke kai kanshi da gare ni wasrifni anhu ni ma Allah ka dauke hankali na da gare shi kalli addu'a malam Allah ka sa abin ya risance ni ni ma ka sa min kin abin in aure ne Allah ka sa yarinyar ta ke ni ni ma in kita in ji ban san auren ta ita ma ba ta san aure na kikenan kowa ya huta an gane in sharri ne wa qadar li liyal khaira sannan tunda abin sharri ne ka dauke hankalin abin daga gare ni ni ma ka dauke hankali na daga abin kun gane amma akwai abin da sharri ne amma aka fitine ka ka sa maka san abin a rai to sai ga mutun yana dan wuya kai yana ta karewa saboda ya sa damuwa bai samu abin to amma in kai istikhara ka fada wa Allah in abin sharri ne ka cire min san shi a rai shi ma abin ka sa ya kara nisa da ni in takara ne zaka tsaya ka kawai ka tsaya amma akwai takaran da zaka yi shi dan cikin cokali ka shekara 4 amma sai ka shekara 10 ko sama da haka abin ya zika bi ayyanka da zuriyarka saboda ICPC EFCC ka je kai mulkin shekara 4 an jefa ka a gidan kurkuku duk an kwata kadarorinka duk an daidaita maka iyalanka kuma ga sunanka ya lalace a kasa to mene amfanin wannan mulkin to sai kai addu'a ka ce ya Allah in wannan abin sharri ne gare ni Allah ka cire man sansa ni ma kuma ka wannan abin ka dauke hankalinsa da gare ni amma wa qadar li al khaira Allah kai ka san alkhairi duk inda alkhairi yake Allah ka kawo mishi haisu kana duk inda yake summa ardini bihi sannan ya Allah in ka kawo min alkhairi duk inda yake ka sa in ji wannan alkhairin na nasu da shi ya isa ni mun gane ko to jama'a wannan ita ce addu'an istihara da ake bukatar duk musulmai su rika yawaita yi kun gane tana wayan gari tana zama sunnatun mahjura mutane da yawa sun kaurace mata abubuwa da yawa mutane suna afkar da shi ba sa istihara ba daidai bane sunna ce in zaka tar wani abin da yake mu ba an gane kai istihara ina fatan mun gane da kyau to wani abu mai muhimmanci kuma daman dai nayi bayani cewa an halasta istihara ana yi ne a abubuwan da suke na halal banda wajibai banda mustahabbai sana abu na biyu kuma in zaka istihara kakka riga ka yanke shawara in ka san ka riga ka ga yarinya har ma ka fara aikawa da toshi har maganan nima yayi nisa kai kawai yarinyan nan 80% tana na a cikin ranka to ko ka ni ni kai istihara yarinyan dai za ka gani inda gaskiya baka ba Allah lahi da ka saba ba abinka irin wannan gwandama ka dogara ga Allah ka koma babun fa idza azamta ko fa idza azamta fa tawakkal ala Allah an gane ko amma duk wanda zai istihara kan wani abu to zuciyarsa ta zama neutral ta zama bata karkata kan kin abun ba bata karkata kan san me kana tsakiya sai abin da Allah ya maka amma da zaran zuciyarka ta fara kada layi kan wani bangare to shikenan ana inda zanne abdi daman ga inda ka karkata to nan saka tin ma'allanka da Allah mun fahimci wannan a kawai ka bar abin ka ba Allah zaki 100% mun gane ko Allah ta'ala ya tatar da mu sannan in aka istihara aka ga har yanzu baka samu natsuwa kan ɗayan abu biyu ba to zaka iya karawa zaka iya maimaitawa ana iya maimaitawa har sai ka samu natsuwa sannan a ƙarshe mu sani istihara in kai ba wai mafarki kake yi kamar da wasu ke cewa ba a'a ba sai kai mafarki ba kawai zaka ji ga abin da ka fi natsuwa da shi ne Allah ta'ala ya datar da mu na na eh a'a sai dai aka koya mashi wani bai ma wani istikhara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai karantar da mu haka ba kaje ka zauna ka ce in alheri ne kaga bai ce in kunta hadal amra khairul li ba a ce khairul lahu ba kun gane to in ka je yanzu kana ma wani ka koya masa mana in dai musulmi ne ka ce kai sallah zai raka'a ji ga abin da zai fada sai ka rubuta masa addu'ar ya karanta in ma ba zai iya karanta da larabci ba yi masa transliteration ka rubuta masa da gwari-gwari da hausan boko mun gane ko duk in ta kai ta daga-daga sai ka zo yi sallar a gabanka in ya gama sai ka ce Allahumma sai ce Allahumma in kunta ta'alam to abi ya kai ta daga-daga gaba yau sai kai ta faɗa yana maimaitawa ko har ƙarshe kaga shi kenan amma karkace za ka yi mashi ina fatan mun gane Allah ta'ala ya dace da mu wato al'amarin dai batun da ya shafi yaƙi jama'a akwai bayanai masu yawa akai ƴan uwan mu ɗaliban ilimi mu karanta sharhi Riyadus Salihin na Muhammad Salih bin Usaimin ya yi bayani kan jihadi mai faɗi da dalilan da yakan sa a yi jihadi da hikimomin da ke cikin yinsa haka littafin muhimmatun haula al-jihadi na babban malami Salih bin Fawzan al-Fawzan haka al-mafahim as-sahiha lil jihadi fi sabilillah na al-imam al-Qahtani haka littafin ahkamul mujahid bin nafs fi sabilillah na al-imam al-Juhani to duk waɗannan zaka samu bayanai na filla akan me yasa ake yin yaki me dalilin yin sa me sharuɗan yin sa wani lokaci ne za a zabar da ayi wani lokaci ne kuma za a yi wani jihadin da ba wani ba mun gane ko Allah ta'ala ya dace da mu to jama'an musulmi matashi zancen mu fadin Allah madaukakin sarki yas'alunaka anish shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالكم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى على رمى يا إتفيا يساوى وغنشوى ya ji zariya mun gane ko Allah ta'ala a Sheikh Wala Abubakar gumi Allah ta'ala ya gafarta masa a cikin Raddul Azhar ila ma'anil Qur'an kun san ta ayar da muka zo kanta mukan fara da Raddul Azhar yace walamma kana al-qitalu mamnu'an fil ashhuril hurum a lokacin da Allah ta'ala ya haramta yaki a watanni masu alfarma akwai watanni guda hudu masu alfarma kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum akwai watanni guda hudu masu alfarma na farko shine dhulqa'da watan 11 sai dhulhijja watan 12 watan karshe kenan a shautannin musulunci sai al-muharram wata na farko a musulunci sune salasatun mutataliyatun guda uku a jere take to sai watan mudar watan banu wato watan rajab shahru mudar watan rajab to sune watanni guda hudu masu alfarma Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum ya hana yaki a cikin su mun gane ko sai dai in kafare sun yake ku a cikin watanni masu alfarma to Allah ya ce ku ma ku yake su an gane ko amma dai asalan a asali an hana yin yaki a cikin watanni masu alfarma ba za a yake cikin watan Dhulqa'da ba za a yake cikin watan Dhulhijja ba za a yake cikin watan Al-Muharram ba kamar yadda ba za a yake cikin watan Rajab ba to a lokacin da Allah ta'ala ya hana yin yaki a waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ala urfil arabi wanda dama hana wannan yaki a wannan watan ni masu alfarma guda hudu tun kafin alqur'ani ya sauka larabawa ma suna yin kyamar yin yaki sukan kyamace yin yaki a waɗannan watannin sai dai suna su kyamatan yin yaki a watanni guda hudu masu alfarman nan akwai ojoro a ciki a gane suna su akwai ojoro domin su suna tana ara in fadar ta tashi suna ara an gane sai a arota mai alfarman a ce an maida alfarman an tura alfarman gaba kun gane shine Allah madaukakin sarki sai innaman nasi'u ziyadatun fil kufri su sukan ara mai ara inda a ce a watan al-muharram da Allah da aka hana su yake cikin sa tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo al'adar larabawa ne a ɗabi'ansu a yadda suka taso iyayensu da kakanninsu ana kyaman ba a yin yaƙi a ɗaya daga cikin watannin nan guda hudu to amma ba da wata ƙabila za ta tsokale ta ko ta nuna mata raini to kawai sai ma dubun wannan ƙabila da ya ga wata ƙabila tana mata kallon hadarin kaji maimakon ya ce bari a jira a fita wata mai alfarma a'a sai ya sa iyalan shi da mutane shi kawai ce a kimtsa yaki in aka ce ai watan al-muharram ne sai ce za mu ara ne mu lallasa su in ya so sai alfarman watan al-muharram din sai su tura shi gaba sai a ce to yanzu watan safar ne mai alfarma shine ba za a yi yakin a ciki ba amma mun ara a watan safar din kuma da yakin za ta kama sai su kara zage dantse su yakin a safar din sai sun kara tura alfarman har wani wata safar rabi'ul awwal a rabi'ul awwal din ma sai su mai da shi rabi'ul tsani a haka dai har sai ya faɗo wata mai alfarma na rajab shi ma su tsallaka da shi an gane ko har sai shekara ta kewayo ba su biya bashi ba saboda tsabagen faɗa irin na jahiliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya cimma ɗan jahiliya ƙwararru ne a faɗa da rashin zaman lafiya shine wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha ai da rigingimu suke yi an gane waskuru Allah madaukakin sarki ya ce bayan kutuna yadda Allah madaukakin sarki ya zo ya cin maku awawatse fa allafa baina qulubikum an gane sai Allah ta'ala ya hada zuciyan ya hada kanku واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أي داء سوء بدا سكي إن كي دالب أدب ني كذاك يكرن تعربي دي سريكا كذيكا لمتاريه ياك انتاكد والكبراء ياك إليدا أنبشي كرا دبواني uba da yakan gaji yakin wajen uban shi sukan tsafata mamaci daga kabari ya fito don a ci gaba da fada abokin fadan ba ya mutu amma sai ai tsafi sai gawo shi ta fara tafiya ai installing aljani a cikin gawa don a ci gaba da fada kawai wallahi irin wannan fadan tsakanin al-aus da al-khazraj rigima fada dambe rashin zaman lafiya ba a jituwa ba a ga mutunci sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo shine sai Allah ta'ala ya hada kawunansu sanadiyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama ɗan uwan juna masu ƙaunan juna masu ɗagawa juna ƙafa masu ma juna uzuri har sai da ta kai ga Allah na cewa annabinsa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim wallahi inda dukiyar duniyar nan gaba daya za ka ba da ita wajen ka haɗa kansu a sami sanity a sami intimacy tsakanin sahabbai a sami haɗuwa da jituwa da ƙaunar juna wallahi ba za ka iya ƙaunar ba za ka isa su ƙaunaci junansu ba Allah ne kawai an gane ko wallahi musta'an da haka tuntuni larabawa suna kyamar yin fada a watanni masu alfarma bal fi millati ibrahim wa isma'il a'a a tsarin addinin annabi Ibrahim da annabi Ismail mun gane ko dukkanin su gaba ɗaya waɗannan annaba tsarin addinin su ba a fada a watanni masu alfarma fala budda min su'alin fil islam to wannan tsohon tsari ne tun annabi ibrahim da an shiga watan zulqa'ada ko zulhijja ko almuharram ko rajab to ba an yaki a ciki haka jahiliya ma ta zo su ma ba su sanyan yaki a ciki to ana nan kwatsam sai gashi Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da addinin musulunci mai haske to kaga dole ne su yi tambaya hal hiya mustamirra shin wancan tsohuwar al'ada ta rashin yin yaki cikin watanni hudu masu alfarma tana nan yadda aka ake kyaman yin yaki a jahiliya a watanni hudu masu alfarma shin a cikin addinin musulunci ma still ba za a ci gaba da kyaman waɗannan watanni guda hudun ba za a yi yaki cikin su ba kaga za su yi tambaya am tawaqqafat koko a kyamatar yin yaki a cikin watanni hudu masu alfarma ta dakata an daina kyamar yanzu da watan almuharram da zulqa'ada da zulhijja da rajab duk da yake da sauran watanni wajen a yi yaki cikin su an dakatar da wannan alfarman kin yin yaki cikin nasu suna tambaya ne ɗayan biyu a ba su amsa yanzu da addinin musulunci ya zo a wancan lokaci shin za a ci gaba da wancan al'ada na kin yin yaki cikin watanni masu alfarma koko a tsarin musulunci da ke ƙarƙashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana iya yin yaki cikin watanni masu alfarma kun ji tambayar su wannan ita ce tambayar to shine sai Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka an shahril haram ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbanka wanda suka halarci jahiliya suka san al'adu na jahiliya cikin al'adun yan jahiliya ba a yaki a wata mai alfarma to waɗannan sahabban suna maka tambaya dangane da yin yaki a watanni hudu masu alfarma al-muharram waɗanda aka haramta yin yaki cikin su suna maka tambaya qitalin fihi shin sa yin yaki a ciki an hukumul qital fihi suna tambayarka me hukuncin yin yaki a ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma hal huwa ja'idun shin yin yaki a ɗaya daga cikin watanni masu alfarman ya halatta qul lahu fada musu ya kai annabi Muhammad annabi dan gatan Allah za su zo su yi maka tambaya kan kaza amma da sun tambaye ka to ka ce musu kaza an gane za su zo su yi maka tambaya kan kaza amma da sun tambaye ka ga amsa ina fatan mun gane da kyau to qul lahum in sun tambaye ka ka ce musu qitalun fihi kabirun tabbas yin yaki a cikin watanni masu alfarma zunubi ne babba matsala ce babba ba a yadda ba keta alfarmaci an gane azimu widran lallai lafi ne babba alwidru shine zunubi shine da girma an gane ko to amma da yake dama asalin tambayar abinda ya tsirar da tambayar farkon musulunci jama'a wani kafiri ne ya ta'addanci al'umman musulmi to sai aka samu wani musulmi ya yi gajin haƙuri sai ya kai mashi hari shi ma shi ya ta'addanci musulmi a kafin wata mai alfarma su shiga ba a cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ba sai ya gudu to rannan sai ya bayyana sai ku gashi an zo da shi amma da ya tashi zai bayyana saboda wayau sai ya bayyana a ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma tunda ya san ai ba za a ɗauki ramuwa ba za a yi fansa na abin da ya yi na aika-aikan da ya cikin watanni masu alfarma ba to sai ya bayyana da wani musulmi ya hange shi wanda abin ya shafa sai ya san ɗoye da ya damke shi shi ma ya casa shi an gane to da kafirai suka ga cewa an masu ta'adi irin yadda suka yi a baya illa ta'adin da su suka yi a baya ba a cikin watanni masu alfarma ba ne amma ta'adin da aka rama ta'adin da wani musulmi ya yi masu ya rama a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ne, to shi ne fa sai suka dinga yada tambayoyi, ai an yi kisa a cikin watanni masu alfarma, ai ba a kyauta ba, har sai da ya kai ga dai an zo an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, washi kan shi yin fada a watanni masu alfarman nan, kamar yin fada a watanni masu alfarma ya tsaya tun a jahiliya, tun da Allah ya aiko ka ya dakata koko bayan zuwan ka ba zai cika ba. To shine sai Allah ta'ala ce to ka ba su amsa, ka ce har yau har kwanan gobe kitalun fihi kabirun, yin yaki a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma zunubi ne babba, amma fa wasaddun, mun gane ko wasaddun an sabilillah, ai man'ul linnasi, hana mutane su bi hanyar Allah dinihi, hana mutane su yi addinin Allah, wa kufrun bihi billah, da kafircewa Allah, an gane ko, wal masjidil haram, da hana sauran mutane su yi ibada ko su zauna a garin Makka, shine al masjidul haram, mun ce masjidul haram garin Makka gaba ɗaya ana kiran shi al masjidul haram. Daka ji Allah ta'ala ce subhanal ladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu, kuma alhalin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana cewa subhanal ladhi, sarki ya tabbata ga wanda asra bi 'abdihi, yayi tahiyyar dare da bawarsa, yayi tahiyyar dare da bawarsa min al masjid al haram, daga masallaci mai alfarma ila al masjid al aqsa, har sai da yaje da shi masallacin Qudus. To in ka bibi tarihi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka dauke shi aka yi Isra'i da shi, ba yana cikin masallaci bane, yana ɗakin Ummu Hani ne, wanda kuma cikin garin Makka, amma sai Allah ya kira cewa an yi tafiyar ne daga masallaci mai alfarma. To daga nan sai malamai suka fahimci to ashe in an ce masallaci mai alfarma, garin Makka gaba ɗaya shine masallaci mai alfarma. Daga nan sai malamai suka fitar da wani fiqhu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya salla a masallacin Makka, an gane, yana da ladan salla 10,000 ko sama da wanda ya salla a wani masallaci ba na Makka ba kaman wannan masallacin na Makka, wanda ya salla a masallaci na Madina shi kuma yana ninkin lada 10,000, in ko a masallacin Arami ne ninkin lada 10,000. To sai malamai suka fahimci ashe in an ce man sallatil masjidil haram, to ana nufin man sallati hududi Makka, wanda ya salla a ganuwar Makka, a cikin badalar Makka, ba lalle sai a cikin masallaci, sai a ɗakin Ka'aba ba. Naka in kana garin Makka da wanda ya salla a masallacin kusa da otal ɗin shi, da wanda kuma sai da ya biya kuɗin mota ya je can harami, asalin harami ɗakin Ka'aba, to in dai wajen lada ne to duk ɗaya take. Makka gaba ɗayanta sunan Makka, duka da Annabi ya iyakanta Makka daga dutse kaza zuwa dutse kaza, to hududul haram, iya badala, ƙofar badalan Makka, duka al-masjidul haram ne, duk inda kai sallah take kana da wannan ninkin lada, an gane ko, kana da wannan ninkin lada. Illa a ce wanda ya taho masallacin Ka'aba, haramin cikin masallacin harami, kaga ya fi halartar yawan taron mutane, sannan kuma sau da yawa ana sallar jana'iza, zai samu ladan sallar jana'iza, kai da kai sallah a masallacin anguwa ba za ka samu wannan ladan sallar jana'izan ba, amma dai wajen falala da ninkin ladan da Annabi ya faɗa da dubu ɗin nan, to kai ma da kai sallah a masallacin anguwan ku za ka iya samu, an gane, in dai a cikin Makka kake. Shi yasa kuma in kana karanta hadisin Hajjatul Wada, za ka ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda ya kare aikin hajji, ma'ana da ya dawo daga, aka taso daga Mina, da aka zo Muzdalifa, aka yi kwanan Muzdalifa, gari ya waye, rana ta daga, Annabi ya zo Jamrat, ya yi jifan Jamrat. Jifan Jamrat fa ana cewa jifan shedan ne a matsayin wato suna aka bashi, ba ana nufin shedan ne a wajen ba, jifa ce ta ibada, an ga Annabi ya yi jifa a wajen, an gane domin waɗansu jahilai kamar in ƙara ƙarfi na zurka cewa yanzu aka jefa abin da ba gan shi ba a ibada ce jifa ce ibada a wajen mun gane ba ana nufin washe dan da yake tsaye a wajen ana jifan shi ba suna ne aka ba abin kamar da in zaman sallah ba ana cewa zaman hutu ba zama ce ta sallah ibada ce kawai suna ne aka ba abin haka to da ma'aikin Allah ya zo ya jifa ya wuto garin makka ya zo ya tawaful ifada ya yi sa'ayi da ya aski kun gane ya kammala aikin haji ya aski to tun da ma'aikin Allah ya koma masauki bai dawo haraman makka ba ma'ana bai dawo masallacin ka'aba ba sai sanda zai tafi sai ya zo ya tawaful wada sai ya tafi an gane da haka wani lokaci kaga mutanenmu suna sai sun sa harami duk yadda za ka yi da ɗan Najeriya kana shi wannan yana da wuya hukumar Saudi Arabia waɗannan askarawa saboda cunkoso don su yi reducing crowd cunkoso ɗin ake so a rage to sai suka ɗauki wata ɗabi'a ƙwara ɗaya lokacin aikin hajji in ba wanda aka gan shi da harami ba to ba za a bar shi shiga ƙasa ya je ya ɗawafi ba saboda mai harami ko dai mu'tamiri ne mai aikin umara ko mai aikin hajji to sai a ba su dama zallan masu aikin umara ko aikin hajji su su je su yi ɗawafi kar wurin ya samu cunkoso amma masu ɗawafin nafila sai a ce to su je sama tunda sama ya fi nisa sai a bude masa hanya ku je sama ku yi amma masu ɗawafi na wajibi ko ɗawafin umara wanda na dole ne ko ɗawafin aikin hajji wanda dole ne to su dama za a cima cikin ihramin aikin umaransu ko ihramin aikin hajjinsu to duk wanda aka gan shi da ihrami farin zani ya ɗaura da farin zani ya yafa to sai a ba shi dama a ƙaddara cewa wannan yana umara ne ko aikin hajji sai a ba shi dama ya fita ƙasa don ya fi sauƙi to wannan zai rage cunkoso sai zanto zallan masu aikin umara ne ko aikin hajji suke kewaye ɗakin Ka'aba an gane amma masu ɗawafin nafila ɗawafi na nafila ka gama umaranka kana masauki kaɗan ji ƙarfi a jikinka sai ka ce in zo in ma Allah ɗawafi to ɗawafin nafila kenan masu ɗawafin nafila sai a ce to su hau sama tunda wannan ɗawafin ba na dole ba ne to ɗan Najeriya ina tabbatar maka yadda yake yi in ya gama na ɗawafin na farilla in gari ya waye a ɗakin shi sai ya cire wandon shi ya cire rigar shi kawai sai ya yafa ya ɗaura zani wani ya taka a ƙasa wani ya tarar taxi sai ya rage da ya je zai fuska kawai da ba su kai ya ga shi fasa ya hajji hajji to sai zai ta ɗurawa sai ya zanto hikimar da ke cikin rage yawan jama'a bai a cibin ba to duk yadda kuma za a yi masu wa'azi to su kuma kawai sai sun yi wannan an gane sai ka kusan mu ne muke irin wannan ba mu da yawa ƴan Afirka suka fi wallahi musta'an to a gurgurje dai kun ji jama'an musulmi Allah madaukakin sarki sai ya ce da gaske ne abinda yaron can yayi wato abinda wancan mutun yayi na kashe wani a cikin watan mai alfarma wallahi babban zunubi ne bai kamata ba amma sai dai kafirai su sani wa saddun an sabilillahi toshe hanyar Allah a hana ai musulunci wa kufrin bihi a kafirce ma Allah wal masjidil harami kuma a kori mutanen makka musulmai daga makka a sa su sai sun yi hijira sun bar makka an gane ko shi ne al masjidil haram garin makka gaba daya da Allah madaukakin sarki ya ce wa man yurid fihi bi zulmin wa bi ilhadin nudziquhu min azabin alim in kai ninyan yan zunubi kawai a harami Allah sai ya dandana maka azaba to ana rufe dukkan makka ne gaba daya inda kaga anan yace wal masjidil haram menene al masjidil haram ba fa masallacin Ka'aba kawai ba a'a duk garin Makka gaba daya mun gane in ka je garin Makka sai kai ninyan barka saba ma Allah sai ka tana sai ka tuba baka saba ma Allah ba to za a baka zunubi da amma anan makere in kai ninyan barka saba ma Allah ka ce af Allah ya hana sai ka tuba za a baka lada da shi yasa al imam Abu Hanifa yace makruhi ne ka je garin Makka ka zauna ka je kai ibada ka fito saboda gari ne wanda in kai ninyan ka aikata zunubi ko ka fasa sai Allah ya baka zunubi in kun gane amma a sauran garuruwan da ba Makka ba kuma in kai ninyan ka aikata zunubi sai baka aikata ba kana da lada ne ma mun gane illa in zaka iya kiyayewa in kai ibadan sallah da sauran ibadu nan kuma za a yi ta nan ka maka lada amma ka zaka zo ka cimma yaran mu ga sunan ɗan Afrika, ɗan Najeriya, ɗan Nijar, ɗan Togo, ɗan Chadi askin banza zinace zinace duk da dai kwanan nan ma duk sun rushe anguwannin nasu su wadi zagala su kullun kwai duk su kushin bukur su haratul yemen duk an rushe waɗannan anguwanni daga san mutanen mu inda zaka je ka ga sauran tuwo din nan yadda ka san Kano to duk an rushe gidajensu duk sun koma jidda wa kufrun bihi da kafirce ma Allah wal masjidil haram da hana musulmai su zauna garin makka wa ihraju ahlihi minhu da fitar da ɗan makka da garin makka din aka bar inda Allah wallahi zunubin shi yafi zunubin yin fada a cikin wata biyu alfarma wal fitnatu akbar min al qatl to wallahi jama'a yarda da fitina za mu zo mu ji fitina din da akwai maganganu guda biyu galibi manyan malaman tafsiri sa al-Imam al-Tabari sa al-Imam al-Qurtubi sa al-Imam Abu Ayyan sa al-Imam al-Adusi da yawa daga cikin su sa al-Imam al-Imam Suyuti a cikin littafin shi Darul Mansur duk suna fassara wal fitnatu sai ce shirka wal fitnatu sukan ce ai ashirku shirka an gane amma naga Sheikh Al-Rashid Muhammad Rashid Ridha wallahi fassara da wal fitnatu yace azabtar da mummune ne ku zauna cikin kaskanci ana kama ku ana daurewa ana buga muku tara kuna biya wannan ita ce fitina wallahi malam da ku zauna cikin kaskanci ana kama ku ana daurewa kaman akuya wallahi kun da kisa wal fitnatu ita wannan kaskancin wallahi kisa ya fi ta sauki wannan kaskanci a walakanta ku shine fitina akbaru min alqatl an gane ko shine mawakin Hausa yace da walakanci gara gara shahada ga musulmi dan ba kira ne ba ba ka mawakin Hausa ya faɗa ba da ka yadda da walakanci wani yaro dan ka dani bai wuce shekara 20 ba yazo hajji dan ka kama ka kamar rago ya tafi da kai daji ya turke kai walakanta kai tozarta ka kuma duk ka yadda da wannan saboda gudun mutuwa yace wallahi da ka yadda da wannan walakancin yace gara shahada ga musulmi ko ba kama wakan Hausa yace ba ko gaskiya ne an gane ko wal fitnatu akbaru min al qatl Allah ta'ala ce wallahi da ku dauki kaskanci ko walakanci banda a kashe ku wala yazaluna yuqatilunakum kafire ba za su gushe suna yakan ku ba hatta yaruddukum an dinikum har sai sun sa ku kunyi radda kun bar addinin ku in istata'u in sun samu iko an gane in sun samu iko yanzu dai kalli wannan rabaram dan rabaram zikir da muka yi magana akan shi jiya wannan bakin mutumin gashi nan mutumin kaje yanda yake a cuzon musulmi da musulunci ko je yayi ko je ya tara ɗan jaridu ba shi da wani abu wani dattijo ne kaman wannan a musulunci wanda kullun dai magana shi kristoci kullun dai magana shi kristoci to shi bai da mata of discussion da ya wuce mishi musulmai ya zagi musulmai ya zagi Allah su ya zagi musulunci Allah ya tsare wa man yartadi minkum an dinihi duk wanda ya rige bar addinin musulunci fa ya mutu a haka to ya tabbatar da cewa zai mutu ne wa huwa kafirun yana kafiri duk wanda ya rida fa ulaika irin waɗannan wanda suka yarda suka bar addinin musulunci kuma suka mutu suna kafirai din ta aiwa mutun yayi rida amma daga baya ya tuba ya dawo amma mutun ya rida ya bar musulunci kuma ya ci gaba da zama a cikin addinin da ba na musulunci ba fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su gaba daya sun lalace fi dunya wal akhirah a duniya da lahira duk yadda mutun ya aikin addini ya aikin lada sallah azumi zakka da komi da komi sai shiga wani addinin ba musulunci ba ba musulunci to gaba daya aikin da ya a musulunci kafin ya fita duk ya lalace shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za a tsayar musu da mizani ba irin wannan amma da zai dawo ai ko kwanan nan naga su malam ashaka da su baban cinidu akwai wani wanda da musulmi ne sai ya rida ya dauki shekaru kuma ya je ta karatun kristanci har ya zama fasto a ciki har kuma ya zo yana ana amfani da shi ana shiga daji da ƙauyaku da ragage ana bushara ana riddantar da musulmai to sai lokaci ɗaya sanadiyan waɗannan matasa masu albarka shi Mala Haruna Baban Cinedu da kuma Adam Ashaka to sanadiyan wa'azinsu da jan hankali da reference tunda ƙwararru ne a comparative to sai Allah ta'ala ya sa ya gane ya gane addinin musulunci aka tattauna kuma suka convince din shi ya gano musulunci shine gaskiya sai ya dawo gida da ya bari an gane kwana-kwanan nan cikin azumin nan sai gashi shi ma ƙara dawa to yanzu wannan da aikin da yayi a musulunci da ya shiga kiristanci duk wannan aikin Allah lata shi amma dawowan shi musulunci to za a yi activating wancan aiki za a dawo da aiki an gane yanzu duk abin da yayi aslamta alama aslabta min amali shikenan duk abin da yayi wannan na aiki to yanzu Allah zai jaddada aikin za a dawo da shi mun gane za a yi activating aikin ya komo ya zanto masa zai cika masa mizani yayi jari da shi dan shiga aljanna an gane ko na'am kace mene eh zanuban da ya dauka kuma duk musulmi in yake wato duk kafiri zanuban da yayi a cikin kafirci in ya musulunta to shikenan amma alimta anna al-islam yajubu ma kana qablahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wa sahabi Hizam ibn Hakim yace ya rasulullah irin zanubai da na rika yi kafin musulunta annabi yace duk zanubin da kai kanka musulunta Allah musuluncin ya share maka yace to aikin alherin da nake yi fa annabi yace aslamta ala ma aslabta min khairi shi akan shi zaka gina mun gane ko fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar wanda suka yi ridda suka bar musulunci suka mutu a cikin kafirci to ayyukan su sun lalace a nan duniya da lahira kuma lalle ɗan wuta ne kun fi ka khaliduna za su dawama a wuta in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai zamu karanto tafsirin daga raddul adani ila ma'ani alquran insha Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ta abin da muka karanta ya zanto daidai Allah ta'ala ya babu lada akan sa wanda mu kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bin mutashi ina kalla akwai object da aka bani ko yawa muna Ramadan sha'bakun ga wata afiya mun kwana da naira 296 a asusun barayu da 240 yau da safi aka samu 6765 yanzu din nan kuma Allah ya saka muku da alkhairi ya maida sabon arziki an hada naira 15325 na marayu ne kwandala a nan gurin na marayu ne ina ƙara jaddadawa na marayu ne duk wanda ya ci kwandala ya ci marayu kudinsu zai biya su a ran lahira haka Allah ya ce da haka a yanzu ana da 318,330 kaga a hankali ne an gane hankali a hankali to sannan waɗanda za su sa ta account ga account ɗin marayu na bankin Touch Bank ne number account din 0010198286 zan mai meta 00C10C19C82C86 ko kana gida in kana da account din marayu sai ka tura musu Allah zai baka lada mun gane sunan account din Funtua Orphanage Educational Institute initiative so shine sunan account din Allah ta'ala ya taimake mu muna roƙon Allah ta'ala ya rufa mana asirin mu duniya da lafiya shirya mana ayyan mu da ya bamu Allah ya kare mu ya kare garuruwan mu ya tsare hanyoyin mu daga dukkan fitintunu ya tsare mu a cikin gidajen mu da garuruwan mu Allah ya tsare mu daga sharrin kidina fa Allah ya raba mu da wannan fitina Allah ya bamu ikon yunkuri dan dakile wannan fitinar Allah ka ba duk wani wanda aka kama a hannun mutanen nan Allah kai masa mafita. Ko yanzu din nan wallahi na ga wadansu matasa da sun daddaure su samari suna zagin su suna za ku ci kaza kazan ku sun kama su abin ya dawo ga dangada. Allah ta'ala ya masa mafita. Duk wani wanda ke hannun wadannan azzalume Allah ta'ala ya masa mafita. Allah ya masa mafita. Mu da muke gidajenmu Allah ta'ala ka kare mu a gidajen namu da kan hanyoyinmu. Allah ya kare mu a gidajenmu da kan hanyoyinmu. Ka rufa mana asiri duniya da lahira, ka ba mu abinda zamu ci mu sha mu sutura. Ka ba mu abinda zamu ci mu sha mu sutura, ka raba mu da talauci da hali na kakani kai. Ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufufin kyawa. Allah ka sawa ƴaƴanmu albarka, ka sawa ɗalibanmu albarka. Allah ka sawa ɗalibanmu albarka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.